نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 18 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 7 ga watan September shekara ta 2009 wannan shine kasid na 11 daga cikin jeren giyar tafsir kasusuwan tafsirin alqur'ani mai girma wanda ainihin muka yi watake da cewa alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'ar musulmi ba su manta ba malam mai ja mana baki ya ja mana bakin suratul fatiha gaba dayanta da ayoyinta ainihin guda 7 kuma mun ainihin wato fara bayanai dangane da abin da ya shafi hukuncen ta'awuzi wadanda muka ji su masu ainihin dimbin yawa a yau za mu fara tafsirin suratul fatiha kai tsaye insha Allah ta'ala da farko ga wasu yan takaitattun bayanai da zan karanto mana daga tafsirin safwatut tafasir na malam Muhammad Ali Sabuni a inda yake cewa baina yadai sura ga sharaf fage na wannan sura malam yace hadhihi suratul karima makkiya wa ayatuha sab'un bil ijma' wannan sura mai girma a Makka aka saukar da ita na'am haka ne dukkan malaman tafsiri suka ainihin hadu akan cewa a Makka aka saukar da ita sai dai ita suratul fatiha tana daga cikin surorin da an sake maimaita saukar da su kuma a Madina akwai surorin da haka ta faru gare su dan haka an saukar da suratul fatiha a Makka kuma aka sake saukar da ita ainihin a garin Madina waɗannan bayanai za su zo daga baya dalla-dalla insha Allahu ta'ala ayoyinta guda 7 ne da dukkan haduwar malamai tare da cewa an samu wasu gutsattsarin maganganu waɗanda ba su inganta ba waɗanda wasu ke cewa ayoyinta guda 6 ne wasu kuma suka ce ayoyinta guda 8 ne waɗannan maganganun dukkan su ba su inganta ba abin da ya tabbata shine suratul fatiha ayoyinta 7 ne وتسمى الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول أنا أتيمة سورة الفاتحة نسبة دزارة كابودة القرآن دا إتا القرآن يفارة أتكين جيرنجير سورورن دا أكتارة أبساتاري نجيرنجير لساف سورورن القرآن باوي أبساتاري يد سكا سوكبا يد ككي جننس إن ننسك أينهن سكي جراء قرآني wannan ba an jiranta su bane a bisa tsarin yadda suka sauka hatta wannan jirantawar da kake gani cewa suratul fatiha ita take farko sannan bakara take biye da ita sa'annan sai ali imrana sa'annan sai ainihin suratul nisa sa'annan sai ma'ida haka dai wannan tartibin wannan jeren giyar da kake gani tauqifi ne mana abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna musu cewa sura kaza to ku ainihin sanya ta bayan sura kaza ko kuma aya kaza ku sanya ta a cikin surar da ake kira kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya ala qasri qasriha wa wajazatiha wannan sura duk da gajarta ta da kuma cewa a takaice ta zo kad hawat ma'ani alqur'anil azim ta tattaro dukkan ma'anonin alqur'ani mai girma wa ishtamalat ala maqasidihi al-asasiyya bil ijmal kuma a dunkule wannan sura ta tattaro dukkanin manya-manyan dalilan da alqur'ani yazo don ya ainihin bayyana su a ƙarƙashin haka fahiya ta tanawalu usuluddini wa furu'ihi ita wannan ainihin wato sura tana tattare da ainihin wato usuluddin da kuma furu' wato rassa na addini ta tattaro matsalolin aqida da matsaloli na ibada da na mu'amala تتناول العقيدة والعبادة والتشريع سورة تتترو عقيدة تتترو عبادة حقكما دكف شريعة أكنشي وأي كوكما أبلي والاعتقاد باليوم الآخر حقنا سورة تاي بياني دنغني دقدر تتشي ورانا اللاهرة قسكياتي والإيمان بصفات الله الحسنى سنن wannan ainihin sura ta tattaro yadda da sifofin Allah kyawawa wa ifradihi bil ibada da kuma dayanta Allah kadai da bauta wal isti'ana da kuma cewa wurin Allah kadai ake neman taimako wad du'a kuma Allah kadai ake kaiwa bukata wat tawajjuh ilayhi jalla wa ala bi talab al hidaya ila al din al haqqi wa sirat al mustaqim da kuma fuskanta Allah madaukakin sarki ta hanyar neman shari'a zuwa ga addinin gaskiya da kuma hanyar da take mai kakkiya wat tadarru ilayhi bit tathbiti ala al iman wa nahj sabil al salihin da kuma kankan da kai zuwa ga ainihin Allah madaukakin sarki ta hanyar neman Allah ya tabbatar da digadiganka akan imani da kuma tafarkin mutanen kirki wa tajannubi tariqil maghdubi alaihim wadhallin sannan wannan sura ta tattaro karantar da mu akan neman Allah madaukakin sarki ya nesanta ka daga hanyar yahudawa wadanda Allah ya fushi da su ba dan komai ba suna da ilimi sun ki aiki da shi da kuma nasara sune christians wadanda su kuma babu ilimi sai aiki da jahilci to musulmi kullun yana karanta wannan sura so 17 a sallolin shi da yake guda biyar yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya nesanta shi daga hanyar masu ilimi ba sa aiki da shi da kuma waɗanda suke jahilai ne balle su aiki da ilimi wa fi hal ikhbaru an qasas al umam as-sabiqa sabiqina sannan a cikin wannan sura akwai bada labari game da ainihin al'ummomin da suka gabata sune yahudu da nasara walittila'u ala ma'arijis sa'ada su'ada wa manazilil ashqiya sannan kuma wannan sura tana daukar mai karanta ta tana kai shi ga halin da masu kyakkyawan karshe da kuma masu mummunan karshe suke kaiwa zuwa gare shi wa fiha ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahi a cikin wannan sura akwai karantar da cewa ana bautawa Allah ne kadai ta hanyar bin umarnin Allah da kuma barin abin da Allah madaukakin sarki ya hana waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda wannan sura ta zo domin ta ainihin karantar da mu ƙarshe dai malam ya ce ila ghairi ma hunalika min maqasid wa aghrad wa ahdab da ma dai waɗansu abubuwa na manufofi da kuma shiryawa wadda wannan sura ta zo da shi dan haka fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyati suwaril karima wa li hadha tusamma ummul qur'ani idan aka dubi sauran surorin alqur'ani to ita wannan kamar uwa ce mabada mama abinda yasa ku dukkan surorin alqur'ani in ka kai ka komo abinda suke kokarin tabbatarwa shine tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki to ita kuma wannan sura ta zo da wata aya wadda take tafi kowace girman daraja wajen tabbatar da wannan bauta ga Allah madaukakin sarki ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a ƙarƙashin haka aka samu ni babban malamin sunna الإمام محمد أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية يربط لتافي مجلدي أكو يسامشي مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين معنى تفسيري يكي دنغني ده فتر ده علمومي ده حكمومي ده بياني قمصصو أكان عينه إياك نعبد وإياك نستعين domin dama maqasudin da tasa Allah madaukakin sarki ya halitta shine wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ibada to ibadan nan gawa ga Allah madaukakin sarki to duk wannan manufofin gaba daya duk inda ka karanta alqur'ani ko tarihi ne qur'ani yake baka na wasu al'umma nagari ko lalatattu mu'minai ko kafirai aljanu ko mutane dabbobi ne ko wadanne iri manfar wannan kissa daga ƙarshe ita ce ta ja hankalinka zuwa ga bautar Allah duk wata doka da zaka ji an ce maka kaza haramun ne ko kuma kaza halal ne ko kuma kaza in kayi shi akwai alheri ko kaza akwai cutarwa manufa dai ƙarshe shine ka yadda babu wanda ya dace da bauta sai Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan duk waɗannan manufofin in ka lura da su da kyau to Allah ya tattara su ya cusa su a ƙarƙashin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ya Allah wurin ka kadai muke neman taimako dan haka ake kiranta ummul qur'ani ko ummul kitabi wato ita ce uwar littafi li'annaha jama'at maqasidahu al-asasiyya domin manya-manyan manufofi na alqur'ani to gaba daya wannan ainihin sura ta tattaro su Allah madaukakin sarki ya taimake mu takaitattun abubuwan da babban malami ainihin wato malam Muhammad Ali Sabuni yake ainihin fadi kenan saddadallahu khutahu idan muka dawo kuma sai mu dubi ainihin falala daga cikin falalolin wannan sura daga nan ainihin wato cikin tafsirin Qurtubi din nake so in karanto mana a inda ainihin al-Imam al-Qurtubi ya kawo a mujalladi na farko shafi na 166 yace روى الترمذي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام القرطبي رويته دق من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يتي بابا أتكم فتو استاذنكو ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن الله ما أوكا تنسركي بتأثوكر دوات سورة كمر سورة أينهم وتفاتها با ko a cikin at-taura ko a cikin ainihin injila to anan me yasa Allah bai manzon Allah bai magana dangane da suhufu Ibrahim da makamantansu ba abinda yasa suhufu Ibrahim dukkan su takaddu ne ko littafai ko zabura ko makamantan haka darajar su suna ƙasa da darajar at-taura da injila to in ya zama a cikin at-taura da injila Allah bai taba saukar da surar da ta kai darajar wannan ba to kun ga kenan a cikin suhufu Ibrahim da kuma ainihin zabura da makamantansu babu wata sura wadda ta kai darajar wannan wahiyas sab'ul masani ita ce as-sab'ul masani wadda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka as-sab'al masani me yake nufi da as-sab'al masani mafi ingancin fasara ita ce ayoyi bakwai waɗanda ake yawan maimaita su ake yawan kai da komowa a kansu a cikin ainihin karatun sallah to Allah ya ce mun baka ita hadda kuma alqur'ani kaga ware ta gefe guda daga alqur'ani yana nuna wannan ma kadai ta samu daraja kamar yadda Allah madaukakin sarki yake magana dangane da lailatul qadari da mala'iku da jibril sai ya ce tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha mala'iku na sauka a wannan dare har ma da Jibrilu to Jibrilu ma ai mala'ika ne me yasa aka ware shi dan a nuna darajar shi ta kai ta komo haka abin yake anan da Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka ayoyi guda bakwai wadanda ake yawan maimaita su hadda al-qur'ani mai girma to wadanne ne ayoyi guda bakwai suratul fatiha a ba ta cikin alqur'ani ne tana cikin alqur'ani to me yasa aka ware ta gefe guda don a ainihin karrama ta a girmama ta dan haka aka ware ta da ambato wa hiya maqsumatun bayni wa bayna abdi Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi shi cewa ita wannan sura na raba ta tsakani na da ainihin bawana wa li abdi ma sa'ala abin didda bawana kuma ya roke ni zai same shi wannan hadisi kamar yadda muka gabatar da bayani akai cewa al-Imam at-Tirmidhi ne ya fitar da shi kuma hadisi ne sahihi ya fitar da shi a lamba ta 3135 to zamu zo mu tattauna isharar da wannan hadisin kuma yake akan ainihin yadda Allah ya raba ainihin suratul Fatiha tsakanin shi da ainihin bawan shi zaka ji rabi na komawa ne zuwa ga bawa yana kankantar da kai ga Allah yana tabbatar da ibada ga Allah rabin suratul Fatiha rabi kuma fa bawa yana neman Allah ya biya mishi wasu bukatu ne dangane da rayuwar shi ta nan duniya ko kuma ainihin kyautatuwar rayuwar shi ta lahira Allah ya taimaka to sai ainihin malam yake cewa wal hadithu kharrajahu al-Bukhari an Abi Sa'id al-Mu'an Sa'id an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kuntu usalli fil masjid to ga kuma wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ainihin ya fitar da shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba ta 4474 daga wani sahabi mai suna Abu Sa'id ibn al-Mu'alla qala yace kuntu usalli fil masjid ina salla a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fad'ani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama falam ujibhu sai manzon Allah ya kiraye ni sai ban amsa mishi ba fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah inni kuntu usalli ai salla nake lokacin da ka kira ni shi yasa ka ji ban amsa maka ba fa qala sai manzon Allah yace alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'aku ba Allah ya ce idan Allah ya kiraye ku ku amsa ba ba Allah ya ce idan manzon Allah ya kiraye ku ku amsa ba ma'ana shi sahabin abin da yake fahimtar wannan aya koda ya santa ko kuma ya kiyaye hukuncinta kira a wajen sallah abin da yake fahimta yanzu ai ina sallah ne to tunda ina sallah ai ba zai yi ka kira ni amsa ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna koda sallah kake yi in manzon Allah ya kiraye ka sai kai kamar ba sallah kake ba ka yanke sallah shikenan in ya so ka faro sallah daga baya ثم قال سأنن سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم هيتشدا لي يتشدني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن ذنكرن تدك وتسورة ودت في قوة عينهن جرماء تكين القرآن قبل أن تخرج من المسجد كافن عينهن كفتاء دك تكين مسلاتي ثم أخذ بيدي يتي سيمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكامها النونة فلما أراد أن يخرج da manzon Allah ya nufin ya fita qultu sai nace alam taqul la uallimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil qur'an ya manzon Allah ka ce zaka karantar da ni wata sura da tafi kowace girma a qur'ani kuma baka karantar da ni ba zaka fita qala sai manzon Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce sura alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani ita ce wannan sab'ul masani والقرآن العظيم الذي أوتيته ودى الله يتي أنباني لننتو إتتي جماعة كنج أينهم ودنن كتندق أبوبون دسكي تبتد دا فللات سورة الفاتحة سننيا تبت أجكين إنغن تتون حديثي ودند الإمام البخاري دا مسلم دا إمام أحمد دا ترمذي سكا فتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينا تيوا دكا وتسلى دا بأكرن تسورة الفاتحة أجكين تبا هي خداج هي خداج ya khidaju wannan sallah na kasashiya ce bata cika ba dan haka gaskiyar lamari babu wata sura sukutun da guda a cikin alqur'ani wadda ta kai darajar suratul fatiha balle ma kuma ainihin a ce wai hatta fita to wannan ainihin ita ce ko kuma wannan na daga cikin abubuwan da zamu dan tattauna anan dan haka jama'a ya ishe ka ka gane falalar suratul fatiha waɗannan ainihin hadisai da muka karanto annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki bai taba saukar da wata sura a cikin attaura ko a cikin injila wadda take irin ta ba dan haka kun ga wannan na daga cikin rabo wanda mu musulmi da Allah ya saukar da alqur'ani ga manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama muka rabautu da shi Allah ya kara mana alheri da alherin alqur'ani to bayan wannan kuma za mu dan yi tsokaci kadan dangane da wata matsala mai matukar girma waɗanda malamai suka kai suka komo akan ta amma insha Allah ta'ala ba za mu tsawaita ba domin ba zaman darasi ne asalin na fiqhu mu kai ba zaman darasi ne na tafsiri sai dai muna kokarin tantance ingantattun maganganu shine shin ita bismillahir rahmanir rahim dukkan malamai sun hadu akan cewa bangare ce ta cikin wata aya a cikin alqur'ani cikin ainihin suratul nahl da Allah madaukakin sarki yake cewa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga wannan namli bangare ne a cikin suratul namli ma'ana wannan takadda ce daga sulaiman kuma takaddar tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ita wannan ainihin wato bismillahir rahmanir rahim da dukkan haduwan malamai cewa juz'i ce ko bangare ce ta wannan ainihin aya ta cikin suratul namli inda malamai suka saba shin ko aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha dawa an samu malaman da suka ce aya ce daga cikin suratul fatiha an samu wasu daga cikin malamai sun ce ba aya bace daga cikin suratul fatiha nau'i na uku na malamai suka ce su kuma aya ce a cikin suratul fatiha a kira'ar wasu da suka ruwaito daga cikin ainihin qurra'u amma ba aya ce daga ainihin cikin suratul fatiha ba a cikin kira'ar wasu daga cikin qurra'u waɗanda ainihin suka ruwaito kamar al-imamu nafi malamin suwarsh da qalun a cikin riwayoyin warsh da qalun ga abin da yafi shahara musamman a yankunan kasashen nan namu shine ba a fara suratul fatiha da bismillahir rahmanir rahim a matsayin ta na aya dan haka in ka zo sai kai alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce aya ta daya arrahmanir rahim aya ta biyu maliki yawmiddin aya ta uku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu, ihdinas siratal mustaqim aya ta biyar, siratal ladhina an'amta alaihim aya ta shida, ghairil maghdubi alaihim waladdallin sisti aya ta bakwai. Wannan haka yake a abin da yafi shahara a makarantar Malam Nafi'u, waɗanda shahararrun almajiran shi guda biyu, Kalunu da Warsh. Amma a mafi yawancin sauran makarantu shine aya ce daga cikin ainihin aya ta cikin suratul Fatiha. To, al-Imam Shafi'i a matsayin shi shi kuma na malamin fiqhu, sai yake da wani ra'ayi wanda ya sha bamban da nasu gaba daya. Sai yace na farko ita bismillahir rahmanir rahim bangare ce daga cikin bangaren waccan aya ta cikin suratul Naml, babu shakka akan haka, ya dace da dukkan abin da malamai suka hadu akai. Yace kuma bangare ita aya ce ta daya a cikin suratul Fatiha, sai yace wanda di ya ki karanta ta da gangan sallar shi ta baci, wanda ya ki karanta ta da mantuwa yace koda yayi nisa cikin ita suratul Fatiha din, ko kuma ya gama suratul Fatiha din har ya shiga wata, sai yace karatun ya rushe, sai ya faro daga bismillahir rahmanir rahim ya zo ainihin ya dauko ta gaba daya, sannan ya ci gaba da karatun sallah. Inji Imam Shafi'i, yace in kuwa da mantuwa ne mutum bai karanta ta ba har ya shiga cikin raka'a ta biyu, to sai ya jefar da waccan raka'a ta farko wanda ya manta bai karanta sura, bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba. Idan ya zo wannan raka'a ta biyu sai mai da ita ce ta farko, in ya so a ƙarshen sallar shi sai ya cika raka'a guda daya, sannan sai ya sujuda ta sahwi, wato qabli ko ba'di, a zahiri sai ta zama ita ce ba'di kenan. Wannan shine ra'ayin da al-Imam Shafi'i ya tafi dangane da basmala a cikin suratul Naml da kuma basmala game da abin da ya shafi suratul Fatiha. Game da sauran surori fa, anan ma Imam Shafi'i ya sake cewa dukkan surorin Al-Qur'ani gaba ɗayan su banda bara'a, to nan ma basmala aya ce daga cikin ayoyinta, koda kuwa ba a rubuta ba. Don haka zaka ga mafi yawancin mutanen da ke bin mazhabin Imam Shafi'i kamar kasashen Indonesia da Bangladesh da makamantansu, zaka ga yadda liman zaka ji ya karanta bismillahir rahmanir rahim a Fatiha, haka kuma zai karanta bismillahir rahmanir rahim ga duk wata sura da yazo zai karanta, ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba, ko a sirrance ko ba a sirrance ba. Al-Imam Ahmad Shakir, Allah ya gafarta mishi, a cikin sharhin shi na Sunan Tirmidhi daga shafi na 11 har kusan shafi na 20 ya tsaya tattauna wannan matsala, ga ta nazo muku da ita, ku je a matsayin ku na daliban ilimi, ku yi photo star, ku karanta, ku ga bahasin da al-Imam Ahmad Shakir ya tattaro dangane da wannan. Imam Ahmad Shakir ya tabbatar da cewa dukkanin qira'a da bata tabbatar da bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya ta daya a cikin suratul Fatiha ba, yace dangane da wannan, to ita wannan qira'a bata inganta ba, ko da asalinta ta inganta. Ku fahimci wannan maganar, kamar warshi ta inganta, ita ce makarantar Malam Nafi'u ta inganta da dukkan rassan guda biyu, da qalun da warshi din, amma ba su tabbatar da basmala ba. Sai yace to a jumillance qira'at ta tabbata daga Imam Nafi', daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta hanyar sahabi Abu Huraira, ita ce wannan da ake karanta. Amma dangane da share basmala fa a farkonta, Ahmad Shakir ya tabbatar da cewa wannan kowace qira'a ce a ƙarƙashin wannan share basmala din, yace bata tabbata ba. To saboda girman wannan bahasi da nauyin shi, shi yasa nazo muku da shi, kuma ku karanta ku ji menene abin da ainihin malamin yake cewa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan sai kuma wata mas'ala dangane da ina hukuncin bayyana bismillahir rahmanir rahim a farkon ainihin wato suratul Fatiha. Na'am, ya zo daga wasu sahabbai cewa suna ainihin bayyana bismillahir rahmanir rahim a farkon karatunsu ga suratul Fatiha. an samu kuma a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai dai malamai sun yi gwagwagwa game da ingancin hadisan annabi da ke magana bayyana basmala a farkon suratul fatiha. Mafi yawancin abin da malamai suka tafi a kai shine bayyanawar bata tabbata ba, ka karanta tamamul minna. Amma anan ma Ahmad Shakir ya kawo hadisi a cikin al'ummatu Imamu Shafi'i wanda ya tabbatar da inganta bayyana bismillahir rahmanir rahim. Dan haka kamar yadda ka ji na gabatar kwanaki a cikin muqaddimata, wannan mas'alar tana daga cikin mas'alar da ya kamata a dauke ta da sauki kwarai da gaske, tare da cewa kamar ni da makamantana mun tafi akan ingantar da kuma tabbatar da cewa abin da yake daidai shine bismillahir rahmanir rahim a boye ta idan an zo ainihin farkon karatu a cikin sallah, ba za a bayyana ta ba. Amma dan wani limami ko dan wani musulmi yana bayyana ta fa, to wannan ba abu ne da yake a ce za a yi rikici ko kuma a bid'antar da shi ainihin akan haka ba, sai dai a nuna mishi wajhatun nazar yaya akai wannan abin da ya gamsu da shi bai inganta ba. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan sai wata babban mas'ala wadda al-Imam al-Qurtubi ya tattauna ta, ita ma zan so mu tattauna ta, ita ce yace al-khamisa, mas'ala ta biyar, wakhtalafa al-ulama fi wujubi qira'ati al-fatiha fi salati, malamai sun yi ainihin wato sabani kuma dangane da ina hukuncin karanta suratul fatiha din a sallah. Faqala Malik wa ashabuhu hiya muta'ayyinatun lil-imam wal-munfarid fi kulli raka'atin. Imam Malik sai ya hada mas'aloli guda uku sai ya jefe su da dutse daya. Na farko yace karatun suratul fatiha wajibi ne. Ina ma'ana haka, idan ka ki karanta suratul fatiha da gangan a sallah ta baci, idan ka ki karanta ta ko in baka karanta ta ba da mantuwa ba za a ce sallah ta baci ba, amma ingantacciyar magana hatta daga Imam Malik din shine sai ka jefar da wannan ainihin raka'a. Idan ka jefar da wannan raka'a sai ka gina wata, sai ka yi sujuda ba'da salami. Wannan ita ce ingantacciyar magana daga ainihin wato Imam Malik, tare da cewa a wasu riwayoyi da aka ruwaito daga Imam Malik ana cewa Imam Malik ya ce koda da mantuwa ne mutum bai karanta ta ba wato sai ya sake sallah, amma ingantacciyar magana da mantuwa ne baka karanta suratul fatiha ba, to hatta a wurin mazhabin Imam Malik shine sai ka ainihin jefar da wannan raka'a. Idan har ka riga kai ne, in ka riga kai ruku'u kenan ka gama kullar raka'ar. Amma idan kana cikin karatun inna anzalnahu fi lailatul qadr, sai ka tuno ab ai daga kabbar harama kawai ka ci gaba da inna anzalnahu baka karanta fatiha ba, to shikenan sai ka dawo sai ka karanta suratul fatiha, sai ka karanta inna anzalnahu, shikenan sai ainihin ka ci gaba da sallar ka a wannan halin babu komai. Amma an kai ga ka kulla ruku'u, to ya za ka yi? Sai ka ci gaba. In ka ci gaba, sadda za ka miƙe raka'a ta biyu sai ka kaddara cewa kamar ita ce ta farkon, kuma ita ce ta farkon ma ka jefar da ainihin ta farkon kenan, to sai zama ka shiryo sallolinka, sallaka raka'a hudu ras, ba ƙarshe sai ka ainihin yi sujuda ba'da salami. Ina fata an gano wannan. Kun ji mas'ala ta farko da Imam Malik ya hada a wuri uku ya cure. Mas'ala ta biyu ita ce ina hukuncin karanta suratul fatiha ga wanda yake a bayan liman. Mutumin da yake bayan liman, malamai sun yi maganganu ga su kama haka, suka ce idan sallah ta kasance wadda liman yake yin karatu a asirce ce, kamar sallah azhar da la'asar da raka'o'i biyu na sallar isha da raka'a daya ta sallar magariba, to a wannan hali tunda har ma mu baya jin karatun liman, to abin da yake daidai shine sai ya karanta ainihin mafi karancin suratul fatiha, in kuma ya kara da sura fa bai yi laifi ba, domin wannan ya tabbata ainihin daga sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ina fata an gane. A sallar da ake sirranta karatu kenan, ko kuma sallar da liman yana bayyana karatu amma saboda muryar liman ta yi ƙasa ko kuma kai kayi nisa daga liman baka jiyo karatun liman, sai suka ce to mafi karanci sai ka karanta suratul fatiha a sirrance. Kun ji magana ta farko. Magana ta biyu, in ya zama a sallah ce wadda ake bayyana karatu kamar sallar asuba da kuma rak'o'i biyu na sallar isha da makamantan salloli irin su Idi da sallar Juma'a da makamantan su. A wannan halin malamai sai su ka su biyu, wasu suka ce sai kai shurutun da kana jin karatun liman. A ƙarƙashin wannan hadisi yazo daga Abu Dawud a cikin Sunan Abi Dawud daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisin sahihi ne. Annabi yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a, wanda yake da liman to karatun ainihin liman gare shi karatu ne, kenan liman ya dauke mishi. Wannan magana ta farko kenan. Magana ta biyu fa, idan liman ya gama karatun Fatiha sai yayi shuru, daidai lokacin da ya shuru din nan ku kuma sai ku yi marmaza sai ku karanta suratul Fatiha, sannan sai liman sai ya karanta sura. Wannan kuma al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisai masu dama a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad, sai dai kaito dukkan hadisan da'ifai ne. Dan haka Ibn Taymiyyah ya zauna ya raddi ga Imam al-Bukhari akan wannan mas'alar. Imam al-Bukhari ya rubuta littafi Juz'ul Qira'ati Khalfal Imami. Abinda Bukhari yake son ya tabbatar a nan shine liman in ya gama karatun Fatiha a sallar da yake bayyana karatu, to yayi shuru. Idan yayi shuru sai ainihin mamu ya samu ya karanta mafi karancin suratul Fatiha, sannan sai liman sai ya ci gaba da karatu a ainihin wato cikin surar da zai ci gaba. Wannan mazhabin shine daidai da mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbali. Dan haka waɗanda galibi suke zuwa kasar Makka da Madina za su ga haka limaman su suke yi, haka kuma ainihin mamu suke yi. Wannan mazhabin hadisan da suka mara mishi baya suna nan Imam al-Bukhari ya tattara a littafi Sukutun da guda, amma Ibn Taymiyyah ya biye takhrijin waɗannan hadisai da asarai ya tabbatar da rashin ingancin su. Asaran da kuma suka inganta Ibn Taymiyyah ya tabbatar da cewa babu hujja a cikin su, domin sun saba abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. In Allah ya kai mu gobe, zan zo muku da cikakken raddin da Ibn Taymiyyah ya yi akan littafin Imam al-Bukhari tare da littafin Imam al-Bukhari din, domin wannan mas'alar tana daga cikin mas'alolin da an yi rikici a kasashe na irin su Bukhari, kasashen Larabawa da ma wara'an nahari, rikicin da bai gaza irin rikicin da iyayenmu da kakanninmu suka yi a kasan nan na Kabalu da Sadalu ba. To a can sai da aka yi rigingimu irin wannan, da kashe-kashe, da rashin bin sallah, da kafirta juna, da raddodi akan haka. Mas'aloli guda biyu. Mas'alar shin idan liman yana karatu za ka yi ko ba za ka yi ba. Mas'ala ta biyu, mas'alar ɗaga hannu a sallah a wasu wurare wanda ba ka bara harama ba. Duk sai da Imam al-Bukhari nan ma ya rubuta littafi akan haka, juz'u raf'il yadaini. Amma dangane da juz'u raf'il yadaini, kamar yadda dukkan malamai suka tabbatar al-Imam al-Bukhari, Allah ya datar da shi akan wannan mas'alar. Ina fatar mun gane wannan da kyau. Kun ji mas'ala ta biyu kenan. Dan haka ingantacciyar magana, idan kana jin karatun liman to ba za ka yi karatu ba sai kai shiru. In ko baka jin karatun liman, ko dan liman bai da murya, ko yayi nesa da kai, ko an dauke wuta, ko sallar da ake sirrantawa ce, babu laifi sai ka karanta mafi karancin suratul Fatiha. Mas'ala ta uku da al-Imam Malik anan Qurtubi yake ba mu labari ita ce, halin da ya zama sallah raka'a biyu ce, ko raka'a uku, ko raka'a hudu, shin dole ne sai an karanta suratul Fatiha a ciki duka, ko kuwa aka karanta a mafi yawanci ya isar? Misali, sallah azhar raka'a nawa take da su? Raka'a hudu. Shin idan na karanta Fatiha da sura a raka'a ta farko, Fatiha da sura a raka'a ta biyu, Fatiha a raka'a ta uku, ba na karanta a mafi yawanci ba? To a raka'a ta hudu in na suna iya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da makamantan haka, shin ne haka yayi daidai? A cikin mazhabin Imam Malik suka kasu kashe biyu. Daya maganar ita ce haka bai yi daidai ba, wannan maganar ita ce Imam Malik yake akai. Daya maganar ita ce haka yayi daidai, haka Al-Qadi Abu Muhammad yake akai. Da littafin At-Talqin, babban malami ne na Malikiya a kasar Iraki, ya rayuwa wajen shekara 800 da ta gabata, ya rubuta manya-manyan littafai. In ka karanta mai askari yana yawan kawo mazhabin shi. Gaskiyar lamari, wannan mazhabin na Abu Muhammad a cikin Malikiya shine daidai da mazhabin Abu Hanifa. To mecece hujjar su? Suka ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yazo yace ya manzon Allah, bana iya haddace komai na Alkur'ani, ya za ka yi da ni? sai manzo Allah yake to in ka tashi sallah ka rinka karanta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kuma kamantan haka. Yanzu wannan hadisi ya tabbatar da karanta wannan zikirin madadin alqur'ani, to amma a ina? A halin rashin iyawa, a halin rashin iyawa. Amma nan ana maganar mutumin da ya iya suratul fatiha sai ya keme mai ki karanta ta a raka'a ta hudu. In yi haka, ku ji, idan da ɗaukar fatawar wani malami na fiqhu ne, to ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba, ba kuma za a ce ya yi bid'a ba, sai dai a ce kuskure ne. Idan kuwa ya yi haka da gangan ne, kamar yadda muka gabatar, to sallar ta ɓaci. Idan da mantuwa ne, to zai jefar da wannan raka'a ya sake raka'a ta hudu, sannan kuma ya yi sujuda ba'da salami. Waɗannan su ne ainihin tattakewa dangane da matsalolin nan baki ɗayansu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Dangane da suratul fatiha, jama'a, an yi mata sunaye masu ɗimbin yawa, waɗanda sunayen nan ko dai sun zo ta hanya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar suratul fatiha, fatihatul kitab, kamar ainihin ummul qur'an da makamantansu. Galibin sauran surori da malamai suka ambata, Imam al-Qurtubi ya ambaci wajen sunaye guda 12. Wannan mata bare da nazo na fara karanta muku littafin ta mai suna Asma'u Suwaril Qur'ani wa Fada'iluha wa ad-Doktora Munira Muhammad Nasir al-Dausari. Wannan mata ta tabbatar da cewa suratul Fatiha tana da wajen sunaye tsakanin waɗanda annabi ya kira ta da ita da waɗanda sahabbai da sauran malamai suka kira ta, wajen sunaye 25 take da su. To amma ya kamata mu koma mu gane surorin alqur'ani sunayensu gaskiyar lamari sunayen yanka ne, ma'ana idan ba suna ne wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, to bai dace ainihin a kirayi sura da wannan suna ba. Don haka gaskiya abinda muka fi gamsuwa shine ya tabbata cewa suratul fatiha sunanta suratul fatiha, ummul qur'an ya tabbata. Sauran sunaye sun zo ne a ijtihadin wasu malamai, kamar yadda sahabi Abu Sa'id al-Khudri suka sauka wani ƙauye, sai ainihin suka nemi ai musu liyafa a basu masauki, aka ki basu abinci, aka ki basu masauki, suka koma bayan gari suka kafa tanti. Can dare sai aka samu ainihin kunama ko wani abu sai ya harbi dagacin ƙauyen. Jama'a ƙauye suka zo suka nemi su Abu Sa'idin da su ainihin wato ko su kawo musu wani ɗauki. Abu Sa'idin ya ce ya iya addu'a, amma kar ku manta mun nemi alfarman masauki da abinci kun ki mana, don haka ba za mu yi muku wannan addu'a ba. Sai an yi jinga, aka yi yarjejeniya akan wasu yanki na dabbobi. Sahabi Abu Sa'idin ya je karanta wannan dagaci suratul Fatiha, sai dagaci ya watsake, aka kawo aka bashi waɗannan dabbobi, suka ja suka kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam, wa ma yudrika annaha ruqya, ya kai kasar ruqya ce ita, ma'ana addu'a ce ita, tawaida ce ita, ana tofi da ita. Daga nan da ire-iren waɗannan hadisan sai wasu suka rinka ƙara wa suratul Fatiha cewa don haka daga cikin sunayenta akwai ar-ruqya, daga cikin sunayenta akwai ash-shafiya, daga cikin sunayenta akwai kaza akwai kaza. Muna jin tsoron abin duk da yake sunan yanka ne na alqur'ani, idan ba alqur'ani ne ya ambace shi ba, idan ba annabi ne ya faɗi ba, ba za mu yarda mu kira shi da su ba. Kamar yadda kuka san ka'idar mu, hatta littafi in muka zo karantawa sai mun yi kokarin gano menene sunan yankan littafin. Ina ma'ana sunan yanka, wanda ya rubuta shi me ya sa mishi, menene sunan sahihul Bukhari, me sunan sahihul Muslim, sunan Tirmidhi me sunan shi, sunan Abi Dauda me sunan shi. In muka ce me sunan, ba waɗannan ba, waɗannan su ne sunayen da kowa ke kiran su da shi. Kamar yadda in ka gani sai ka ce min Albani, amma waye gaya maka Albani sunana ne an yanka min rago da shi? Misali, ashe a ƙarƙashin wannan, idan kun fahimci wannan, lallai ne surori na alqur'ani bai halatta a sa musu wani suna ba sai sunan da ya zo a qur'ani ko kuma sunan da ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, za mu ainihin fara karatun wannan ainihin wato sura suratul fatiha a ƙarƙashin haka insha Allahu ta'ala. Tunda mala ya riga ya karanta mana, sai mu ce Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, muke fara karatun alqur'ani ko muke fara karantar da alqur'ani. ko muke fara tafsirin alqur'ani. Ita wannan ba'un ana kaddara ta ne da gwargwadon abin da ake gabatuwa zuwa gare shi. Misali, yanzu ni ba na zauna bane dan in koyar da ku qira'a alqur'ani, na zauna ne dan in fassara muku alqur'ani, dan haka in nazo fassara ta sai in fassara ta da gwargwadon abin da na zauna zan yi. Sai in ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara fassara muku alqur'ani. To ina ma'anar wannan shine neman albarka ne a wurin Allah madaukakin sarki, da cewa duk abin da zaka fara ka fara da sunan Allah madaukakin sarki. Zan zo zan yi mana darasi na musamman a ƙarƙashin wannan sura dangane da muhimmancin ainihin wato fara abu da sunan Allah. Dan haka da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fassara alqur'ani mai girma, muke kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da wannan sunan nashi. Kamar yadda a ayar farko daga cikin ayoyin da suka sauka a qur'ani Allah yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ka karanta da sunan ubangijinka wanda ya halitta. To ma muna fara ainihin wannan karatu da sunan Allah. Dukkan wani suna da ya biyo bayan sunan Allah, ingantacciyar magana wurin malamai shine yakan zama siffa ne ga wannan ainihin wato suna na Allah madaukakin sarki. Dan haka anan da kake cewa bismillah da sunan Allah, to Allahu din shine alamun ala zat, shine sunan Allah madaukakin sarki. To ar-rahman siffa ce ta ainihin Allah, ar-rahim ita ma siffa ce ta Allah madaukakin sarki. To amma a yayin da waɗannan irin sunayen za su zo su kadai, misali qulidu'ur-rahman ko qulidu'llaha aw ud'ur-rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna, ku kiraye Allah ko kace Allah ko kace ar-rahman, sai Allah yace duk wanda kuka kira daga cikin sunaye to waɗannan sunaye nashi ne. Dan haka ka gane a yayin da suka zo mabambanta ba a cikin jumla guda wadda ke da alaka da juna ba, to kowanne yana daukan ma'anar suna ne. Dan haka qulidu'llaha aw ud'ur-rahmana, to anan Allah suna ne, ar-rahman suna ne, waɗanda suka zo a wuri guda mabambanta kuma ba su da alaka a cikin jumlar. Amma anan ar-rahmanur rahim sun zo ne suna da alaka da me, da Allah. Dan haka malaman in suka tashi kaddarawa sai su ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu, ko muna fara karatu da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ko kuma fara karatunmu da sunan Allah mai rahama mai jin kai ne. Dan haka badin harafi ne na jarra, ismi din majruri ne bil ba, wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi wa huwa mudafun, Allahi mudafun ilayhi majrurun bil idafa, wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi. Sai ka ce ar-rahmanir rahim sifatani thabitatani lahu subhanahu wa ta'ala, ma'ana wannan bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai, mai rahama mai jin kai siffofi ne tabbatattu ga shi Allah madaukakin sarki. Malamai sun kai sun komo dangane da fassara waɗannan tagwayen suna na Allah madaukakin sarki. Wasu suka ce duk ma'anarsu ɗaya ne, amma Allah madaukakin sarki yana son ya nuna ƙwarewa ne dangane da hikima alqur'ani, dan haka ya sarrafa wannan ya zama ar-rahman, wannan ya zama ar-rahim. Amma ingantacciyar magana da mafi yawancin malamai suka tafi akai ita ce ar-rahmanu siffa ce ga Allah madaukakin sarki dangane da nau'in albarkatai da yake saukarwa a duniya, waɗanda masu bin shi da masu saba mishi sukan ci moriyarsu. Amma ar-rahim fa to siffa ce ta Allah madaukakin sarki wadda kadai za ta tabbata ne akan mu'minai a ranar alkiyama. Dan haka a wani wuri a cikin alqur'ani yake cewa wa kana bil mu'minina rahima, anan in Allah ya saukar da ruwa sai ya sauka a gonar kafiri da gonar musulmi, ya sauka a gonar fasiki da gonar salihi, ya sauka a gonar da ake wa zakka da wadda ba a yi wa zakka, ya sauka a gonar dawar da za a ci tuwo liman yi sallah yi salati, da gonar dawar da za a je a yi burkutu da ita da giya, duk Allah zai sauke ruwa anan baya bambancewa wannan siffa ta rahmaniya kenan siffa ta rahimiya fa a ranar alkiyama babu abinda Allah madaukakin sarki zai nuna wa kafirai dangane da ainihin rahama to waɗannan siffofi sun ainihin tabbata gare shi sarki da daukaka sun ainihin tabbata gare shi sannan Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai al'alam malamai suka ce abinda ake nufi da al'alam shine duk abinda ba Allah ba shi ake kira al'alam dan haka Allah madaukakin sarki rabbu ne wato shine mahalicci shi ke gudanarwa da azurtawa da tarbiya da reno da ba da rai da lafiya ga dukkan wani wanda yake rayuwa a matsayin shi na bawa kamar yadda yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wani wanda ke tsakanin ainihin ko cikin sammai da ƙasa to zai je ranar alkiyama ne a matsayin bawan Allah wannan kalma ta rabbu iyakacin fassarar da ya cancanta ai mata kenan da Hausa a ce mata ainihin ubangiji wasu waɗanda ba su kware da harshen Hausa ba sun taso a tsakanin Katsina Kaduna Huntuwa da makamantan garuruka irin waɗannan suna cewa in aka ce wa Allah ubangiji to an tabbatar da cewa Allah yana da ɗaki nan dan haka haramun ne a ce wa Allah ubangiji kaico Bahaushe yace karamin sani kukumi ne ita kalmar uba ga duk wanda ya nazarci harshen Hausa nace harshen Hausa ba irin wannan da ake a tudun wadan Zaria ko sabuwa guda biyu ne kamar yadda muka gabata a muqaddimar tafsirin nan imma abubuwan da aka samo su daga ahlul kitabi da makamantansu irin su Wahab ibn Munabbihin waɗanda suke cewa ai duniya kashi kaza ce ko halittun Allah guda kaza ne da makamantan haka ko kuma wasu maganganu ne waɗanda sun zo a cikin hadisai waɗanda ba su inganta ba don haka ba mu da buƙatar ainihin ire-iren waɗannan gwamma mu tsallaka zuwa ga maganganun da ainihin wato malamai na musulunci suka yi a bisa kyakkyawar fahimta ta ainihin tafsirin alqur'ani al-imam az-zajjaj yana cewa al-alam kullu ma khalaqa Allah duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta fi dunya wal akhirah a duniya da lahira shi ainihin ake kira al-alam ina fata an gane to wannan ita ce ainihin wato ingantacciyar magana wanda shi kanshi al-qurtubi yake cewa wa hadha huwa sahihu annahu shamilun likulli al-alamin duk abin da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya halitta to ingantacciyar magana yana shiga cikin al-alamin ka kaulihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'aun yace menene kuma ubangijin halittu yana galatsi zuwa ga ainihin annabi Musa da Harun qala sai annabi Musa yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina ubangijin sammai da ƙasa shine ainihin rabbul alamin da kuma halittun da suke rayuwa a tsakanin su in dai har kun yarda da Allah kuna masu sakankancewa akan wannan yardar yanzu kun ga wannan at-ta'riful qur'ani ne ma'ana bayani ne daga al-qur'ani dake tabbatar da cewa menene al-alam ko menene al-alamina sune dukkan halittun da Allah madaukakin sarki ya halitta a sammai da ƙasa da halittun da ke tsakanin su gaba daya wato tattaruwa kenan gaba daya kamar yadda ainihin wato wata magana da muka gabatar a baya cewa al-alam kullu ma si wallah duk abin da ba Allah ba kawai shine alam to kaga duk abin da ba Allah ba menene wannan abin halitta ne dan haka in kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu shikenan yayi daidai innama Bahaushe yana da Hausa ne basa karkariya Hausa wanda yakan ce ubangijin talikai menene talikai talikan sune ainihin halittu kalmar larabci ce kawai Bahaushe ya juya ta sai malai yake cewa wal alam mushtaqqun min al alama qultu li annahu alamun dallun ala wujudi khaliqihi wa sani'ihi wa wahdaniyyatihi abinda yasa ake cewa dukkan halitta Allah alam ita asalin kalmar daga alama take ma'ana kenan duk wata halitta da ka gani dalili ce akan cewa akwai wanda yayi ta, kuma wanda yayi ta din nan guda ɗaya ne wanda ainihin wato babu wani sai shi. A ƙarƙashin haka ne shahararriyar waƙan nan take tabbata da yake cewa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun, duk abin da ka gani akwai dalilin da ke nuna cewa wannan abin halitta Allah ne, kuma yana nuni cewa Allah guda ɗaya ne. Wannan kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To mun fara shiga dama bayani dangane da Ar-Rahmanir Rahim, wanda yake mun yi gamsassun bayanai a can baya wajen fassara waɗannan sunaye ko kuma waɗannan siffofi ga Allah madaukakin sarki. Innama anan abinda kadai muke so mu jawo hankalin jama'a, wata magana wadda al-Imam al-Qurtubi yake cewa wace hikima ce bayan a farkon Fatiha Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, an faɗi ar-rahmanir rahim, da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma aka sake maimaita ar-rahmanir rahim, wace hikima ce ke haka? Al-Imam al-Qurtubi yace duk inda ka ji rububiyya cewa ubangiji, to akwai nuna iko a wurin, to dan kada bawa ya dauka, to abin ya zama iko da kasaita babu rahama, sai Allah madaukakin sarki sai sake maimaita waɗannan sunaye nashi waɗanda ainihin suke dauke da rahama, domin ya ainihin wato ya zama daga cikin babi na ainihin wato at-targhib ba'da at-tarhib. Bayan kama Allah madaukakin sarki ya firgitar da bayi akan cewa shine ubangijin su, to yanzu ta iya yiwa su ce to yanzu sai yadda Allah ya yi da mu kenan, mun kaza mun kaza, sai ya ce a'a, ar-rahmanu ne shi mai rahama ne, ar-rahim ne shi mai kuma jin kai ne, dan haka kenan kar su dauki cewa wannan sarauta sarauta ce ta mulki na zalunci, a'a, sarauta ce wadda ke tabbatar da cewa akwai rahma a cikinta. Kamar yadda a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, Allah yace ka baiwa bayina labari cewa ni fa mai gafara ne mai rahama, amma kuma tare da haka su san cewa azaba ta fa ita ce azabar da tafi kowa rada tafi ko azaba kowa rada. Wato kullun a musulunci a cikin aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ita ce ba a dauka aqida irin ta khawarij, ba a daukan aqida irin ta murji'a. Aqidar khawarij ita ce zafi zalla, aqidar murji'a ita ce sauki zalla, a kullun a musulunci ana takawa ne ana taunawa ne sai kuma a hura. A nan wannan ayar Allah yana cewa ka ba bayina labari cewa ni mai gafara ne mai rahama, kar wani ya ce a tucin da Allah mai gafara ne mai rahama bari mu yi yadda muka so, wa rahmati wasi'at kulli shay'in, sai ya ce a kuma sanar da su cewa azaba shi fa kuma ta fita kowa. Kaga duk sanda aka kwadaitar da kai sai a firgitar da kai ta kashan take, duk sanda aka firgitar da kai sai a kwadaitar da kai dan kada zuciyarka ta tsinke. Wannan ita ce aqida kyakkyawa wadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar ainihin wato ahlus sunna akai. Haka kuma ji idda Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbaka sari'al iqabi wa innahu laghafurur rahim, lallai ubangijinka mai gaggawar ukuba ne. To ka gan ka ji wannan sai ka ce mun shiga uku mun lalace, sai kuma Allah ya ce wa innahu laghafurur rahim, sai dai kuma shi ne gafara ne mai rahama ne. Wannan shi ne tsarin da Qur'ani ya tarbiyyantar da dukkan mai wa'azi. Wannan shi ne abin da har yau da yawanci mutane ba su fahimce mu a Najeriya ba a ƙarƙashin wannan da'awar da muke ta ahlus sunna. Wata ran suka ji mun ɗauki zafi sai su ce su kenan zafi, wasu kuma suka ji an yi sanyi sai su ji daɗi. Na kai mamaki wai ƙungiyar NASFAR tana sha'awar ta gayyace ni wata ran na yi wa'azi a Zamfara. Ƙungiyar NASFAR ƙungiyar 'yan bid'a ce, to amma wani wa'azi ne aka yi dace ya zama topic ɗin mai daɗi mai sanyi, sai suka ɗauka wannan. To kun fahimta ko? To haka kuma idan matasa 'yan zafi su kuma 'yan caji in suka ji wani kasar albani ya ɗauki zafi sai su ce wannan za a gayyato. Sun kasa fahimtar da'awar ahlus sunna, wata ran a ɗauki zafi inda ya kama, wata ran a ɗauki sanyi inda ya kama, kuma haka da'awar take kuma ba za ta canza ba. Wannan shi ne principle na Al-Qur'ani. Ina fata an gane. To duk waɗanda ba su ƙware da wannan tsarin ba jama'a suna cikin fitina.
shine khawarij abinda suka fahimta kawai musulunci dan zati ne titir murji'a abinda suka fahimta musulunci dan sanyi ne to in ka dubi ahlus sunna idan yaki karatu yana da zafin ra'ayin san sunna to sai zama khawarij dan abu bai kai ya ka ba sai kafirta kowa akai kuma sai yace jinin kowa ya halatta kuma yace yafi kowa fahimtar sunna ahlus sunna idan yaki yin karatu ya zama kuma yana da sassaucin ra'ayi to kana nan ka sa ido za ka ga ya zama dan dariqa kana sa ido zai zama dan dariqa ba bata lokaci ina fata an gane dan haka dole ne ahlus sunna ya tashi ya karatu ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala al imam al qurtubi yake cewa far rabbu fihi tarhibun war rahmanu ar rahimu targhibun kalmar rabbu akwai furgitar da bawa akan ya fahimci akwai iko akwai mallaka akwai sarauta sannan kalmar ar rahman ar rahim kuma akwai kwadaitarwa ainihin a cikin ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji kadan daga cikin fa'idojin da zamu tsaya mu tattauna a ƙarƙashin ainihin waɗannan sunaye na Allah waɗanda kuma siffofi ne tabbatattu gare shi sai kuma maliki yawmiddin ita kuma wannan kamar yadda ainihin muka fara ishara a baya qira'o'i sun inganta shahararrun qira'o'i guda biyu dangane da wannan wurin akwai maliki akwai maliki duk da an samu wasu ainihin wato malamai sun yi kokarin inganta wasu ainihin qira'o'i banda waɗannan amma lazimi ingantawar da kadai ake karba dangane da abin da ya shafi tabbatar da nagarta abu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce ingantawar malamar hadisi dan haka malaman hadisi sai da suka shiga fannin masu qira'a suka yi aiki a ƙarƙashin wannan idan kana karatun ilimin tajwidi zaka yi ta samun wasu abubuwa na kurakurai misali daga ciki zaka ji sun ce akwai waslul jami' abinda suke nufi da waslul jami' shine hada ta'awuzi da basmala da farkon sura wannan ya saba mu sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan ka sake tafiya can wajen suratu duha zaka ji ainihin alarammobi masu karatun alqur'ani idan suka zo daga cikin suratu duha har zuwa a ƙarshen alqur'ani zaka ji suna ainihin wato kabbarbari ina fata an gane ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kaza kaza sai ka ji Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji sun ce saboda wannan ya inganta a wurin qurra'u amma a wurin malaman hadisi wannan rashin ingancin shi ya kai ma sun hukunta da cewa ainihin bid'a ne ina fata an gane alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ka ji sun ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidina qurra'u sai su ce yin haka daidai ne malaman hadisi sai su ce wannan bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba dan haka ko da malamin lughar larabci zaka zama ko malamin fiqhu ka sani da cewa kana da matukar bukata zuwa ga ilimin hadisi matukar babu ilimin hadisi sai an samu matsala dan haka malamai suke kiran ilimin hadisi al-ilmul khadim sauran ilmomi fa ana kiran su al-makhduma ilimin hadisi shine ke khidima kamar misali yanzu duk wata ma'aikata da ka gani take aiki da wutar lantarki take aiki dan haka nefa ita ce khadim sauran hukumomi fa makhdumai ne idan aka ce babu wutar lantarki ma'aikatar sukari ba za ta yi aiki ba ma'aikatar man gyada ba za ta yi aiki ba ma'aikatar kaza ba za ta yi aiki ba ashe ilimin hadisi in ka zare shi daga cikin masu ilimin alqur'ani za a samu bidiyoyi za su shigo masu ainihin karatun alqur'ani haka masu karatun matanin hadisi haka masu fiqhu haka ƴan lughal arabiya haka ƴan aqida haka ƴan tarihi dan haka ingantacciyar qira'a a wannan wurin shine ko kace maliki yawmiddin ko kace maliki yawmiddin dukkan su daidai ne sai dai a wajen siffa ta tabbatar da mulukiya da sarauta ga Allah to qira'ar maliki ita ta fi tabbatar da ainihin wato sarauta ga Allah amma dukkanin su daidai ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah a wani a wasu wuraren a cikin alqur'ani ya siffanta kanshi da ainihin al-malik a inda yake cewa limanil mulkul yawma a yau mulki ga wa yake da kuma inda yake cewa qauluhul haqq magana Allah ita ce gaskiya walahul mulku sarauta ta Allah madaukakin sarki ce
Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan ainihin wato su ne takaitattun bayanai waɗanda ainihin zami akan wannan. To wata hikima ke ga ƙarƙashin siffanta kanshi da yayi da cewa shi Allah mai iko ne, mai sarauta ne, amma sai a zahiri ya ƙayyade cewa mai sarauta ne ranar sakamako. Wace ce ranar sakamako? Ita ce ranar alƙiyama. A wannan rana ita ce ranar almudayana, abin da kai shi za a yi maka, ai kamata dinu to dan irin yadda kai haka za a yi maka. To wata hikima ce ke ga wannan ainihin wato keɓancewa da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kanshi da cewa shi ne mulki ne a ranar sakamako. Shin a nan duniya Allah ba shi da mulki? A'a, yana da mulki. Bari ka ji abin da babban malami Al-Allamatul Mufassir Ibn Kathir yake cewa, yace wa takhsisul mulki bi yawmiddin la yanfihi amma adahu, cewa da Allah ya yi shi mai sarauta ne a ranar alkiyama, ranar sakamako, ba ta nuna cewa ba shi da ainihin sarauta a sauran ainihin ranaku. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru, domin ai bayani ya gabata, bi annahu rabbul alamin, na cewa shi ubangijin halittu ne gaba daya, halittun nan kuwa, wa zalika amun fi dunya wal akhira, sun shafi duniya da lahira. Wa innama udifa ila yawmiddin li'annahu la yad'i ahadun hunaka shay'a, abinda yasa anan Allah ya danganta kanshi da cewa shine mai iko a ranar alkiyama, saboda a wannan rana babu wanda yake da runtu. Amma anan duniya fa, anan duniya akwai sarakuna da fadawansu da makamantansu suna da runtu akan sarauta. Mutum zai taka kasa ya ce wannan kasa ta ce ni nake da ita, ni ne ke sarautar ta, amma a ranar lahira bai isa ya haka ba. Ina fatan an gane. To tunda anan akwai jayayya, sai Allah madaukakin sarki ya kebe ranar da kowa zai sallama ki da su akan cewa lalle ya hakura, babu mulki gare shi. Wala yatakallamu ahadun illa bi iznihi, a wannan ranar babu wanda ya isa magana sai da iznin shi, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa yauma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. A ranar alkiyama mala'ika Jibril da sauran mala'iku za su miƙe su yi sahu sahu, babu wanda ya isa magana a wannan dandalin sai wanda ainihin wato Allah mai rahama ya mishi iznin ya magana, shi ma maganar da zai faɗi sai maganar da aka yarje mishi ya faɗi, don haka maganar ba zai zarbabi ba, sai dai ya faɗi iya abin da aka faɗa mai wanda yake daidai wa daidai. Wa qala, sannan Allah ya ce wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, rana alkiyama dukkan muryoyi, dukkan wani sauti da motsi da amo za su yi shuru ga Allah madaukakin sarki, ba za ka ji ainihin sautin kowa ba illa hamsa, sai dai gwargwadon yadda kafafuwa suke tafiya, in kafafuwa suna tafiya sai ka ji pet 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 pet, iya abinda za ka ji kenan a ranar alkiyama. Amma ba wanda ya isa wata magana, sai dai motsin kafafuwa in suna ainihin tafiya zuwa ga Allah. Sannan Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa yauma ya'ti la takallamu nafsun, wannan yini idan ya zo babu wani mai rai da ya isa ya magana illa bi iznihi, sai da iznin Allah. Fa minhum shaqiyyun, daga cikin mutane akwai wanda yake dan wuta ne, wa sa'idun, akwai kuma wanda yake dindindin dan aljanna ne. Allah ya samu daga cikin yan aljanna. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babban malamin tafsiri cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas ne ke cewa ma'anar maliki yawmiddin la yamliku ahadun fi zalika al-yawm ma'ahu hukman, a wannan yini babu wanda ya isa mallaki wani hukunci sai shi, ka mulki kun fi dunya, kamar yadda mulkin ku yake a nan duniya. Qala Ibn Abbas ne yace wa yawmiddin, ranar sakamako da aka ce din nan yawmul hisab, ita ce ranar da za a ainihin wato yi sakamako lil khalaiq, ga ainihin wato halittu. Wa huwa yawmul qiyama, ita ce ranar alqiyama. Yadinuhum bi a'malihim, Allah zai musu sakamako da gurgurdan ayyukansu. In khairan fa khairun, idan alheri suka yi suka alheri. Wa in sharran fa sharrun, idan mugun abu kuma suka yi za su ga mugun abu. Wannan shine cikakkiyar ma'anar maliki yawmiddin. Dan haka hakikanin al'amari Allah madaukakin sarki shine da ke da iko da mallaka, da babu mai motsi akan iko da mallaka ranar alkiyama ainihin sai shi. Allah ya taimaka.
malai yake cewa wal mulku fil haqiqa wal maliku fil haqiqa huwa Allah azza wa jalla, mai mulki na haqiqa shine Allah mai buwa da daukaka. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al maliku al quddus salam, Allah shine wanda babu wani abun bautawa sai shi, sai yace al maliku shine sarki, al quddus mai tsarki, assalam mai aminci. Wannan aya ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine sarki na hakika. A cikin wani hadisi wanda ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa akhna usmin inda Allah rajulun tasamma bi malikil amlak, suna mafi muni a wurin Allah shine mutumin da ake kiran shi da sarkin sarakuna, ko a ce shahani shah, ko alƙalin alƙalai. Waɗannan sunaye suna da matukar muni ƙwarai da gaske. Wala malika illa Allah ta'ala, babu wani ainihin wato mai sarauta sai Allah madaukakin sarki. Wa fihi ma ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, har wayo hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi yace yaqbidu Allahu al-arda, rana al-qiyama Allah zai danki kasa da ainihin hannun dama. Wa yatwi as-samaa bi yaminihi, ita ma sama sai nannade ta da hannun dama. Hadisi ya tabbata sahihi cewa Allah yana da hannaye guda biyu, kuma dukkanin hannayen shi dama ake kiran su, ba a cewa dama da hagu. Dan haka zai damki kasa da hannun dama, ya kuma danki sama ya nannade ta da ainihin hannun damar dayar kenan, ba a cewa hannun hagu, sai a ce daya hannun damar. Thumma yaqulu, sannan sai ya ce anal maliku, ni ne sarki, ni ne mai sarauta. Aina mulukul ardi, ina sarakunan duniya, ina mai martaba kaza, ina mai alfarma kaza, ina dagaci kaza, ina hakimi kaza, ina dan malikin malamai. Duk wani wanda aka danganta sarauta gare shi, Allah zai kalubalance shi akan cewa aina mulukul ardi, aina aljabbaruna, ina masu kama karya, aina almutakabbiruna, ina waɗanda suke jin cewa sai su. Babu wanda ya isa bayani ana. Dama Allah madaukakin sarki yana wa kanshi kirari da cewa limanil mulkul yawma lillahi alwahidil qahhar, Allah zai yi shela a dandalin alkiyama cewa a yau sarauta ta wace ce, kamar yadda manyan malamai suka faɗi irin su Abubakar Mahmud Gumi a cikin Raddul Adhan, cewa sai bayan shekara 40 irin ta lahira Allah yana jefa kalubale limanil mulkul yawm, ba wanda zai magana, domin duk wani mai sarautawa ya waye gari ya zama fake, ya zama jabu, rawanin shi ya warware, tsirara zai tashi tik, nan ba bafade ba sarkin fada, kowa ta kanshi yake. To a wannan lokaci malam yace sai an shekara 40 Allah yana shelan limanil mulkul yau, kowa ya saddaka ya kasa jawabi, sannan sai da kanshi sai dawo yace lillahi alwahidul qahhar. To mulki ya tabbata na Allah guda ɗaya wanda yake da rinjaye, yau ya rinjaye kowa. To anan ne sai ai shela al-yawma tujza kullu nafsi bima kasabat, yau za a yi wa kowa sakamakon aikin da ya aikata. La zulma al-yawma, ayo babu zalunci, inna Allah sari'ul hisab. To anan abinda nake so dukkan mai saurare ya natsu da kyau ya fahimta, sai da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kowa kwancewar rawanin shi, sai da aka tabbatar babu wani mai motsi, sannan sai Allah yake cewa to mulki ya tabbata nashi, to kuma yau za a yi wa kowa hisabi, kuma ba za a zalunci kowa ba, dan haka babu alfarma. Shi yasa Allah madaukakin sarki yana da hikima da ya tattare al'amarin iko da zartar da hukunci a ranar lahira a hannun shi kadai, da ya sa a hannun wasu mutane daga cikin mutane babu shakka sai an samu matsala. To amma Allah madaukakin sarki sai tattara komai sai rike a hannun shi. Mene yake cewa fa amma tasmiyatu ghairihi fid dunya bi malikin fa ala sabilil majaz, to anan duniya kakan ji akan ce wani sarki, musamman muna yara a kasar Hausa, sai ka ji mutanen mu da basu fahimci yadda karatu suke ba, yake ba sai mutun yana kyamar ma yace sarkin kaza sarkin kaza, sai yace saki, sai yace saki, wani ma dan tawaye ne sai yace masaki, mana ba zai ce sarki ba, a'a ya halatta anan duniya za a iya cewa na sarki, za a iya cewa na sarki, za a iya ce wance sarauniya, amma a sani da cewa sarautar anan to taje kanayi kace, shi yasa malam yace majazi ce taje kanayi kace. Ina fata an gani, ina muke fahimtar haka, bari mu ji ayoyin alqur'ani a idda Allah yake cewa inna Allah qad ba'atha lakum talut malika. Annabi Dauda yayi wa mutanen shi jawabi yace to tunda dai shugaba kuke nema, to Allah ya nada muku Talut a matsayin malik sarki. Yanzu annabin Allah ne nan, Annabi Dauda yake magana da jama'ar shi cewa Allah ya nada musu Talut a matsayin sarki, ashe ya halatta a duniya a ce wane sarki, wa kana wara'ahum malika. Sannan kuma a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki da yake bada labarin bayanin da annabi Khidir yake wa Musa, yace ai waɗannan masu jirgin ruwa akwai wani sarki a bayan su, to ya halatta kenan yanzu a ce wani sarki a nan duniya ko. Sannan kuma a wani wuri Allah yake cewa iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka, ya ku bani Isra'ila ku tuna yadda da sadda Allah madaukakin sarki ya zuba annabawa da yawa a cikin ku, sannan ya nada ku kuka zama sarakuna. Yanzu wannan nassin alqur'ani ne yake tabbatar da cewa Allah ya nada wasu mutane a nan duniya a matsayin ainihin sarakuna. To waɗannan suna daga cikin ainihin wato abubuwa ko kuma nassoshi waɗanda suke tabbata mana da cewa idan har an kirayi wani a nan duniya an ce da shi sarki, to ainihin babu laifi, Allah ya taimake mu. To sa'annan sai kuma ainihin wato ayar gaba da take cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ko kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako gare ka. Anan gabatar da ainihin wato bamiri na Allah madaukakin sarki, wato wakilin suna na Allah, domin ka ainihin yanke duk wata kauna da wani zai sa rai akan cewa zai iya shigowa, madadin a ce muna bauta maka kai da wani, sai ka fara gabatar da kai kadai, to kaga wani ba zai shigo ba. Iyaka, kai kadai muke bautawa kuma wurinka kadai muke ainihin neman taimako. Jama'a sai a lura, domin har yanzu akwai yan gyare-gyare game da karatun alqur'ani na mutane, to daga cikin wuri mafi hadari a cikin alqur'ani da ba za ka iya karanta shi daidai ba shine wannan wurin, saboda wannan aya ita ce ta tattaro sirrin saukar da alqur'ani, ita ce ta tattaro sirrin da yasa Allah ya halicci mutane da aljanu, ita ce ibada. To in ka zo karantawa lallai ka tabbatar da kayi shadda akan yadin nan guda biyu, iyaka iyaka, kakka ce iyaka, ma'anar iya iya mu da muke cewa da Hausa ko da Yarabanci ko da Inyamuranci yana nufin uwa, to a Larabci ya koma ma'anar shi hasken rana. Dan haka sadda kake cewa iyaka na abudu, kana cewa hasken ranar ka kadai muke bautawa, wa iyaka nasta'inu, hasken ranar ka kadai muke neman taimako a wurin ta. Dan haka jama'a sai ayi keke da keke, ka je malamin ka ya koya maka iyaka iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, wurin ka kadai muke bauta, gare ka kadai muke bauta, kuma wurin ka kadai muke ainihin neman taimako. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine malamin yake cewa wal ibadatu fil lugha min adh-dhilli yuqalu tariqun mu'abbad wa ba'irun mu'abbad ay muzallal. Abinda ake nufi da ibada a Larabci shine ainihin tattakewa ko horewa ko kuma takawa, akan ce ainihin tariqun mu'abbad, hanyar da take an tattake ta wato ta lallasu. Akan ce ba'irun mu'abbad ay raqumin da ake aiki da shi ba ji ba gani. Wasi shar'i, amma a cikin shari'ar musulunci, ibaratun amma yajma'u kamalal mahabba wal khudu'i wal khawf. Idan aka ce ibada, ana nufin biyayyar da za ta tattaro cikakkiyar kauna ga wanda ake wa. Dan haka sai ka duba sadda kake bauta ga Allah, kana da cikakkiyar kauna ga Allah? Abu na farko kenan. Kar ka dauka cewa kana bauta mishi ne dan dai wallahi ba yadda zaka yi, randa duk ka samu yadda zaka yi ba zaka bauta mai ba, to bata zama ibada ba. Sai ta zama kana yin ibadan ne akwai tsantsar kauna, wal khudu'i, akwai kuma kankan da kai, wal khawfi, sannan kuma akwai cikakken tsoro ga shi wannan da kake bautawa. Sai ibada ta cika waɗannan sharuɗa guda uku, sannan za a kira ta ibada. Ya zama wallazina amanu ashaddu hubban lillah, ka fi ƙaunar Allah fiye da kowa, sai ka bauta mishi. Saboda me? Saboda tsabar ƙauna. Kuma Allah sai ya wani sharaɗi, yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Anan wannan aya tana ainihin tabbatar mana da cewa ibada ba ta inganta sai ta biyo ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Domin Allah yana cewa ka ce da su in dai kuna son Allah, da gaske kuna son Allah? Na'am. To abin sharadi na farko shine me? Fattabi'uni, ku bi ni. Yuhibbukumullahu, Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku dhunubanku. Anan barin dan yi wani ta'liki. Masu maulidi suna zargin ahlus sunna da cewa ahlus sunna suna karfafa abi annabi amma ba sa sakawa mutane kauna annabi. Yo ai shirme ne, baya yiwa ka bi ko ka bauta in baka so ba. Ka duba da kyau ka gani, ka je ka yi ganganci ka auri matar da bata son ka, ko nawa ka diba ka bata sadaki, ka ga za ta kai maka ruwan dumi ban daki, sai dai ta kai maka tafasasshen ruwa wanda kana taba zaka babbake, tana jin kai ihu ita kwate dariya. Saboda me? Saboda babu kauna, dan haka babu biyayya. Babu wanda ya kai ahlus sunna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin sai kauna ta zo sannan biyayya ke biyo baya. Dan haka kuskure ne cewa wato wannan magana abin da ya bani mamaki, akwai mutumin da ina girmama shi a matsayin shi na malami, tare da cewa sufi ne mubtadi'i, shine Ramadan al-Buti wanda ya littafin fiqhus sira. Ina bin darussan shi a tashar Iqra al-Fada'iyya da yake tare da littafin nashi, amma abin takeici yau kamar wata guda da ya wuce da yazo daidai wannan ayar, sai yake cewa ya za ku yi ta sa mutane ku ce su bi annabi, su bi annabi, ba ku nuna musu su kaunaci annabi? Ma'ana akwai kuskure a cikin wannan maganar. Ai babu yadda za a yi a ce maka ka bi wani in baka san shi. Baka ganin sahabi? Bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, sai ji an ce ga annabi can, tun daga nesa yake kwada mai kira yana ya Muhammad, ya Muhammad, ya sheko a guje. Wani sahabi ya zo ya tare shi ya ce kai ka sauke muryarka, kai a hankali, ya ce mishi kai tabga ba nuri, tuntun ina son mutum na gan shi ba zan kwada mai kira ba. Sai manzo Allah ya ce matso, almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama. A da can a ƙauyen su baya bin annabi? Yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma a yau bakin yake furta sirrin waccan biyayya ita ce me? Kauna. Saboda haka biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana biyo bayan kauna ne, kamar yadda biyayyar Allah madaukakin sarki take biyo bayan kauna. Ba za ka taɓa bautawa Allah ba sai kana kaunar shi, ba za ka taɓa bin manzo ba sai in kana kaunar shi. Dan haka muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda Anas dan Malik da ya ji wannan magana da annabi yake cewa almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, sai ya ce alhamdulillahi, mu da muna zaton cewa in kiyama ta tashi shikenan ba mu ba ganin manzon Allah, cewa manzon Allah zai tafi yana can kololuwa, mu kuma an aje mu a ƙasa. Amma tunda muka ji annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, sai muka sa rai a ranar lahira zamu zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dubi wani sahabi da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, as'aluka murafaqataka fil janna, ya manzon Allah so nake mu zauna tare da kai a aljanna. Sai manzon Allah ya ce ka taimaki kanka akan wannan bukata da yawaita nafil fili. Duk wannan ya biyo bayan menene? Ya biyo bayan so da kauna. dan haka mu ahli sunna muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar kaunar Allah ce, tana da ka'ida. Yanzu Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, sharadin biyayyar Allah, sanadin son Allah shine me? Biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ashe kaunan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dare ɗaya bane za ku dafa zoko, ku dafa waina, ku ainihin zuba ICD a ruwa, ku hana idan ku bacci, ku kwana kuna cewa muna kaunan manzon Allah, mu ƴan ushaku ne, mu ahbabu ne, ba wannan bane. A fattabi'uni, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yuhibbukumullahu, sai Allah ya so ku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta muku. Jama'a, kun ji gaba ta farko kenan ta sharadin ibada, ita ce me? Kauna. Gaba ta biyu ita ce al-khudu, ya zama akwai ladabi, akwai natsuwa, jikinka ya natsu, zuciyarka ta amsa, ta karaya, ma'ana ka lankwasa gabobinka ga Allah madaukakin sarki a wurin ibada. A ƙarƙashin wannan kuka ga cewa in aka zo masallaci, liman da ake saka shi a gaba dan a tabbatar da cewa addinin musulunci ba yiwuwa ne sai da shugabanci, ba shi ake bautawa ba, ba ainihin liman ne abun bautawa ba, Allah ne abun bautawa. Tambayi zuciyar duk wani masallaci da ka ganshi a bayan liman, zaka ji sadda yake ainihin sallan nan baya tunanin liman yake bautawa, kawai dan sallar ta tafi akan tsari ne. Kar ya zama wana na tashi, wana na tashi, sai aka hada su a ƙarƙashin shugaba guda. Ashe idan mun gane wannan, jama'a, ibada lallai sai an samu al-khudu, sai an samu ladabi, sai an samu lankwasuwar gabobi ga Allah madaukakin sarki. Waɗannan gabobi, jama'a, ba a lankwasa su ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki, wanda duk ya sarrafa wata gaba daga cikin gabobin da ake lankwasa su ga Allah a wurin ibada, tabbas ya aikata ainihin shirka. Wannan ku koda a wurin gaisuwa ne, ya kamata mutane su kiyaye, domin ahlus sunna sun fara fama da maraicin malaman aqida. Ahlus sunna a Najeriya sun fara fama da maraicin malaman aqida, saboda haka ahlus sunna sun fara rissinawa wajen gaisuwa. To fatawar tana nan intact, ba abin da ya canza. Wanda duk yazo gaisuwa, baban shi zai gaisar? Sarkin gari ne mai martaba ko mai alfarma? Sirkin shi zai gaisar ko kanin ubanshi? Ko wane ne? Idan ya sake yana tsaye din ma yayin suna kai yayin shirka. Ya kamata ku gane wannan, jama'a, a tsaye din ma kam in ka risuna kanka haka kai shirka. Karanta littafin Abdul Nabawi shekara 600 da wani abu da rubuta shi, yake cewa inda Allah madaukakin sarki yake cewa udkhulul baba sujjadan, ku shiga kofar garin kuna masu sujuda, yace dukkan malaman tafsiri sun hadu akan cewa ba ana nufin su shiga kofar garin suna goga goshin su a ƙasa ba. Me yake nufi da sujuda anan? Sujuda shine inhina'ur ra'si, shine su shiga garin a tsaye, amma kowa ya tashi shiga garin ya sunkuyar da kansa haka. Dan haka malam yace wanda duk yazo gaida wani matukar ba Allah bane, ya risnar da kansa haka yana daga tsaye, to yayi cikakkiyar sujuda. Ta iya yiwa wani shirme da naji suna cewa ai an ce sujuda sai guyoyi da tafukan hannaye da sauransu, a wannan sujuda ta sallah kenan. Wannan ku ana nufin sujuda a wurin gaisuwa, ma'ana sujuda girmamawa ga wani ba ta halatta ba ko misqala zarratin. Waccan kuma sujuda da ake magana goshi da hanci da gefen yatsu da guyoyi, to wannan ta sallah ce. Idan ka nakasa wani abu daga cikin gabobin nan, ka nakasa da gurgurdan ladanka. Wasu malamai ma kamar Mukhtasar cikin fiqh Malikiya da Ibn Abi Barri suna cewa in ka daje karan hancinka wajen sujuda, sujudar ta baci, dan haka wannan raka'ar ta mutu sai ka maimaita wata. Jama'ar musulmi, idan kun fahimci wannan da kyau, musulmi ku daina durƙusawa wajen gaida wani, musulmi ku daina risnawa. Duk wanda ka hadu da shi, ko wane ne, abu ɗaya ne ke tsakaninka da shi, in dai musulmi ne mutumin arziki, shine ka miƙa mishi hannu ku yi musafaha. Hadisi sahihi ya zo cikin sunan Tirmidhi, manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam, idan mu'mini ya hadu da mu'mini suka yi musafaha haka, sai zunubansu sai su kakkaɓe kamar busasshiyar bushiya. Wannan shine addinin musulunci. wasu suna hujja da cewa ai Qur'ani ya bamu labarin Annabi Yusuf iyayen shi wa kharru lahu sujjadan, sai mu ce in kun yadda da wannan hujjar to ga yadda za ku yi aiki da ita yadda ayat take cewa idan dan yazo ba shine zai fadi gaisuwa ba, iyayen ne za su fadi su gaisuwa da nassin wannan aya. Iyayen ne suka fadi suka yi wa Yusufu, dan haka duk malaman tafsiri abinda suka hadu akan cewa wannan gaisuwa ce irin tasu, dan haka ba shari'ar mu bace, shar'u man qablina ba shari'ar mu bace idan ta yi karo da shari'ar mu, to wannan ta yi karo da shari'ar mu. In kuma mutum ya kafe akan haka sai ka ce mishi to algafata malam, yanzu mu muridan ku in kun hadu da mu to ku za ku rinka faduwa kuna gaishe mu, haka aya take ishara, ku surkan mu da kuka ba mu yaya da ku iyayen mu da kuka haife mu in kun hadu da mu da nassin wannan ayar ku ne za ku rinka faduwa kuna gaishe mu. To nan kuma wani ta'awilin zai fito, ko kuma wabuhital ladhi kafar, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sharadi na biyu kenan na wajen ibada jama'a, sharadi na uku fa al khawfu, lallai ne ya zama kana jin tsoron Allah, lallai ne ya zama zuciyarka ta tsorata da Allah, lallai Allah abin tsoro ne. Saboda ne sai mun karanto ayoyi a baya waɗanda Allah madaukakin sarki yana firgitar da mu game da azabar shi. Lallai Allah madaukakin sarki abin aji tsoron shi ne, a ƙarƙashin haka ya cancanta a ƙasƙantar da kai a nuna mishi ƙauna kuma a tsoraci azabar shi a bauta mishi. Sufaye suna cewa wai ba a bauta wa Allah dan ana kwaɗayin aljanna shi, ba a bauta wa Allah dan ana tsoron azabar shi, yo dan me ake bauta wa Allah? Bayan Allah ya siffanta annabawa da waɗannan siffofin, suna bautar Allah ne cikin rahaba da ragaba, suna jin tsoron Allah, suna ainihin kwaɗayin rahama Allah. Wane ne kai zaka ce baka kwaɗayin rahama Allah sai ka ce wai saboda aljanna ce za a bauta wa Allah? Na'am, muna kwaɗayin rahama Allah, kuma Allah ya san muna kwaɗayin rahama, sai ya ce mu bauta mishi zai ba mu aljanna. Amma da Allah madaukakin sarki a cikin iyawar shi bai yi wannan sharadin ba, ya isa a bauta mishi don shi ya halicce mu, don shi ya ba mu umarni. Amma shi da kanshi kuma sai ya ladabtar da mu cewa mu bauta mishi tunda muna kwaɗayin rahama shi, dan haka in muka tashi bautar sai mu ce ya Allah muna bauta maka saboda muna jin tsoron azabarka kuma muna ainihin kwaɗayin rahamarka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai ainihin al-Imam Ibn Kathir yake cewa wala natawakkalu illa alayka, ma'anar wannan aya ita ce ba ma dogaro ga kowa sai gare ka, wa hadha huwa kamalu ta'a, wannan shine ainihin cikakkiyar biyayya ga Allah. والدين كله يرجو الى هذين المعنيين, addini gaba daya na komawa zuwa ga waɗannan ma'anoni guda biyu ne, wato ma'anar ibada ga Allah da kuma neman taimako a wurin Allah. Dan haka ya dan uwa musulmi, duk abin da kake nema ka ainihin ta karkare ka roki Allah madaukakin sarki, da ka'idojin kuma da ainihin ake roƙon Allah madaukakin sarki, waɗannan ayoyi ainihin abubuwan da suke nuna mana kenan. To sannan ka dubi yadda ainihin wato magana ta fara tun farko, alhamdulillahi rabbil alami, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu, arrahmanir rahim, mai rahma mai jin kai, maliki yawmiddin, mai iko a ranar sakamako, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dubi maganar ta fara kai kadai kake ta magana da Allah madaukakin sarki, amma da ka taho wajen tabbatar da bauta gare shi sai ka tattaro ƴan uwa dangi kace iyyaka na'budu, da ka zo neman bukata wurin Allah sai ka ce wa iyyaka nasta'inu, ishara akan cewa ibada ta musulmi lallai ne ta hadu ta zama iri daya. Azumi ne, sauke azumi, sallah ce, idi ne, layya ne, arafa ce, duk abin da za ku yi lallai ne ya zama iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa. Ba wai irin yadda Yahudu suka bata ba, suka tafi laliben ranar da Allah yake so a bauta mishi sai suka bata sai suka fada Asabar. Kiristoci suka bace garin lalibe sai suka fada Lahadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Bukhari yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu musulmi, sai ya dora mu a ainihin kan ranar Juma'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'a, ibada da neman taimako to ana haduwa ne gaba ɗaya idan aka tashi yin su sai kaga Allah madaukakin sarki ya ainihin wato biya mana bukata. To idan kun dubi wannan ayar da kyau za ku ga wannan ayar tana ainihin wato barrantar da musulmi daga shirka, na biyu kuma tana tabbatar da cewa da ƙarfi da hikima duk suna ga Allah madaukakin sarki. Domin sanda kake cewa iyyaka na'budu, a fakaice cewa kake ba ma bauta kowa sai kai, kenan kai tawaye ga kowa, ba za ka hada Allah da kowa ba. Sannan da kuma kake cewa wa iyyaka nasta'inu, wurinka kuma kadai muke neman taimako, anan kuma ka nuna babu wanda yake da ƙarfi, ba wanda yake da wata dabara ko hikima wadda za ka kai mishi wata ainihin bukata sai dai ainihin Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan suna daga cikin wuraren da ainihin wato za mu ainihin tattauna, kuma saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba. Sai dai muna fatan jama'a da Allah idan mun yi addu'a mun tashi kowa ya ainihin lazimci wurin da yake zauna insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.